Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 4 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta Sada Sudangi da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Rasha a yau Talata ta bi sahun kasar Iran da nuna goyen baya ga shirin da Syria ke yi na aice iko a yankin Idlib da ƴan tawayes ka rike. Shawarar da kotu ta yanke a Myanmar na hukunta wasu ƴan jaridar Reuters na daurin shekaru 7 ya kawo bacin rai daga ciki da wajen kasar, wanda aka zaba don wakilta a kotun kolin Amerika Brett Kavanaugh zai gurfana a gaban kwamitin harkokin shari'a ta majalisar dattawa a yau Talata.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya fita daga jam'iyyar PDP bisa wasu dalilai. Za kuma ku ji cewa hukumar custom da ke kula da jihar Lagos da wasu jihohin yankin ta kama wasu jarkunan man fetur masu yawa da aka so shigar da su jamhuriyar Benin. Bayan haka za ku ji cewa ƴan majalisun dokokin kasashen Afirka guda 17 sun yi wani taro a jamhuriyar Niger game da yadda za a magance matsalar ƴanci rayi. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma wanda Safina ta Sada ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Rasha a yau Talata ta bi sahun kasar Iran da nuna goyen baya ga shirin da Syria ke yi na anshe iko a yankin Idlib da ƴan tawaye suka rike, wanda shine babban tungar ƴan adawa a kasar. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Idlib ita ce matattarar ta'addanci, kuma abubuwan da ke faruwa a kasar na dakile kokarin kawo ƙarshen rikicin Syria a siyasance. Wannan ya biyo bayan sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gabatar a jiya Litinin, tana fadin cewa ya kamata a raba Idlib da ƴan ta'adda. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ambaci ministan harkokin kasashen waje Muhammad Javad Zarif, yana cewa a wata ziyara da ya kai Syria ya kamata a maida Idlib karkashin ikon jama'ar Syria, kuma ya kamata a inganta kokarin gyara da komawar ƴan gudun hijira. Akwai kimanin mutane miliyan 3 a garin Idlib. Majalisar Dinkin Duniya tana nuna damuwar yiwuwar cin zarafin dan Adam da kila ya zo da kamfen din sojoji a garin. Shawarar da wata kotu ta yanke a Myanmar na hukunta ƴan jaridar Reuters na daure shekaru 7 akan zargin sun karya dokar da ke da alaka da harkokin sirrin kasar. Wannan hukuncin ya fuskanci nuna bacin rai daga ciki da wajen kasar, inda masu suka suka bayyana matsayin a hari ne akan ƴancin ƴan jarida. Jiya Litinin, wani alkalin kotun yankin arewacin Yangon ya samu wa London kesu da laifin karya dokar sirrin kasar, dokar da aka kafa tun ana kiran kasar da sunan Burma a lokacin mulkin mallakar Birtaniya. Dokar ta tanadi hukuncin daurin akalla shekara 4 a gidan kaso. An kama ƴan jaridan ne a watan Disamba a yankin Yangon da ke arewacin kasar, lokacin suna binciken wani kisan Ibrahim Goma a wani ƙauye a jihar Rakin da ke arewacin kasar, inda ake zargin cewa akwai sa hannun sojoji. Wallon da ke su sun ce wani ya ba su wasu takardu wanda daga bisani ƴan sanda suka gayyace su liyafar cin abinci suka kama su. Lauyoyin gwamnati sun hakikance akan cewa an kama waɗanda ake zargin ne a lokacin wani sintiri da jami'an tsaro suka saba yi, inda aka samo takardun. Wanda aka zaba don wakilta a kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh zai gurfana a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattawa a yau Talata, yayin da za a fara sauraron bahasin tabbatar da nadin nasa da shugaban Amurka Donald Trump ke fatar zai sa a samu rinjayen masu ra'ayin ƴan mazan jiya a kotun kolin kasar. Ana sa ran gobe Laraba Kavanaugh zai fuskanci tamboyoyi kai tsaye akan batutuwa daban-daban wanda suka hada da matsayar shi akan yancin zubar da ciki da yancin yan luwadi da kuma karfin ikon shugaban kasa. Fadar White House tana fatan majalisar dattawa za ta tabbatar da Kavanaugh dan shekara 53 a matsayin member na tara a kotun a watan Satumba a daidai lokacin da zai mai gurbin alkali Anthony Kennedy da yayi retire. A lokacin da kotun za ta fara wa'adinta na gaba a ranar 1 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. To amma ɗan jam'iyyar Democrat sun lashe takobin ya kar tabbatar da nadin Kavanaugh tun daga farko. Suna bayyana tsoron nadin nasa zai tabbatar da kotun ta zama ta masu ra'ayin ƴan mazanjiya a shekaru masu yawa. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wanda ya kafa kungiyar sadarwar ƴan yakin sa kai ta haƙƙani da aka jima ana tsoronta a Afghanistan ya rasu bayan doguwar rashin lafiya. ƴan kungiyar Taliban sun fitar da wata sanarwa a yau Talata inda suka sanar cewa Jalaluddin Haqqani ya rasu bayan wata doguwar rashin lafiya. Jalaluddin Haqqani ya zama sananne a matsayin komandan ƴan mujahidin da ta mamaye Afghanistan da tsohuwar tarayyar Soviet ta yi a shekarun 1980 inda suke ɗaukar Amurka a matsayin kawa mai muhimmanci. Haqqani ya kulla kawancen Quds da wanda ya kafa kungiyar Taliban Osama bin Laden inda dukkanin mutanen daga baya suka juya wa ƙasar Amurka baya shekaru kafin harin 11 ga watan Satumba a birnin New York da Washington DC. Haqqani ya yi bravos daga shugabantar ayyukan ta'addancin cibiyar a shekarun kwanan nan. Fiye da mutane miliyan aka umarta da su bar gidajensu yayin da guguwar teku da aka lakawa suna Jebi ta afka wasu yankunan gabar tekun kasar Japan daga yammaci. Guguwar ta Jebi ta fada tsibirin Shikoku a safiyar Talata inda take tafi da iska mai juyawa ko kuma gudun kilomita 160 a cikin awa daya da karfin juyawar kilomita 215 a cikin awa daya, wanda ta zama ita ce guguwa mai karfi da ta afkawa kasar Japan tun a shekarar 1993. Mahukunta sun soke fiye da zirga-zirgar jirage 700 tare da jiragen ruwa da jiragen ƙasa a garin tare da ayyukan jiragen ƙasa masu gudun gaske tsakanin Tokyo da Hiroshima. Guguwar ta tilasta rufe sanannen wajen wasan yara na Universal Studios da gudun shakatawa na Osaka. Fiye da jama'a 170,000 a wurare daban-daban ne suka rasa wutar lantarki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu bude taskar rahotanninmu da batun siyasa. Yanzu haka tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau na tattaunawa da magoya bayansa game da jam'iyyar da zai shiga bayan fitarsa daga jam'iyyar PDP. Sai dai masu kula da harkokin siyasa a kasar na ci gaba da hasashen cewa jam'iyyar APC tsohon ministan ilimin zai yi kome. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Daga maricin jiya Litinin zuwa wayewar garin yau Talata ne, rahotanni suka mamaye kafofin labarai cewa Malam Ibrahim Shekarau ya fice daga jam'iyyar PDP wadda ya yi ministan ilimin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin gwamnatinta tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2015. Bacin rashin adalci wajen rushe shugabancin reshen jihar Kano na jam'iyyar PDP da uwar jam'iyyar ta yi da kuma sake kafa kwamitin riko domin samar da gurbi ga sanata Rabi Musa Kwankwaso a tsarin shugabancin jam'iyyar na jiha na daga cikin dalilan da suka sababa fitar Malam Ibrahim Shekarau daga PDP, kamar yadda kakakin tsohon gwamnan Malam Sile ya Usile ya bayyana ta wayar tarho.
Inda kake ya kamata a yi maka ai adalci, babu adalci a gabanni na jam'iyya da aka zaba shekarun ka zo ko shekara biyu baka cire su daga shugabancin, ba yi musu adalci. Kuma a zo a nake a ce kotu ta hana ka tafi har ila yau a ci gaba, sannan a zo a ce ga kiya teka wai an nada kiya teka nan gaba daya an dauka an mika wa wani, ai kaga nan babu adalci. Daga cikin mutum bakwai mutum biyar fa daga bangare ne suka.
Yanzu haka dai masu kula da al'amura na hasashen cewa tsohon ministan ilimin na Najeriya zai kome ne ga tsohon jam'iyyarsa ta APC wadda ke rike da madafin iko a yanzu haka. Sai dai Malam Sile ya Usile ya ce ba a kai ga haka ba.
masu ruwa da tsaki na harkar siyasa. Bayan ya gama wannan taro da su, sai gabatar masa da matsalolin da yanzu suka fito a jam'iyyar NPP. Na rubuce shugabanci na da shugabanci mai riko wanda aka dauki jam'iyyar gaba daya aka ba wani mutum guda daya. Duk waɗannan abubuwa za a kawo su da irin kokari da aka yi a zauna a gyara wannan al'amari. Saboda haka daga nan kuma su masu ruwa da tsaki za su ba da shawara yadda za a yi, ba da jimawa ba, za a ci inda ya dosa politika.
Dama dai wasu daga cikin masu kula da al'amura a fagen siyasar Najeriya sun bayyana shakku game da yiwuwar tafiya tare a fagen siyasa tsakanin Malam Ibrahim Shekaru da Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, wanda shi ma ya yi wa jam'iyyar ta PDP kome a watan jiya na Agusta. Daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran tsohon gwamnan na Kano Malam Ibrahim Shekaru zai bayyana jam'iyyar da zai koma domin ci gaba da harkokin siyasa. Kana daga bisani ya sanar da 'yan Najeriya ko zai ci gaba da neman takarar shugabancin Najeriya a zaben baɗi ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma za mu leka kudancin Najeriya, inda hukumar custom da ke kula da jihar Lagos da wasu jihohin yankin a Najeriya ta yi daren mikiya akan wasu 'yan bumburutun man fetur a yankin ruwan jihar Ogun, inda ta kama jarkokin man fetur fiye da 50,000 da aka shirya shigar da su jamhuriyar Benin da ke makwabtaka da Najeriya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
A hirar da na yi da kontrolan hukumar ta kwastam mai kula da shiya ta daya da ke nan Lagos, Alhaji Muhammad Aliyu, ta wayar salula a lokacin wannan samame da suka kai surukukin ruwan na Ogun, ya ce sun yi nasarar kwace jiragen ruwa 12 da ke shaƙe da man fetur na jirka 50,000 mai dauke da lita 25 na man fetur a garman hukumar Epokia a jihar ta Ogun.
Domin jirage ne manya-manya wanda kowane su ya koki mai wanda fi da duk jarka mai dokar lita 25 fi da 10,000 wani abu a cikin ciki na kada ta gaji wannan jirage za ka ga cewa tun doku mai wajen kusan jarka 100,000 da wani abu. Wace jarka tana dokar lita 25 wannan mun kama lita 10,000 da 25 so 10,000 so naira 145 haka ake so da mai kokari zai baka miliyan 39
kaiwa El Smoga. Wannan farmaki dai kamar yadda controller Aliyu ya yi bayani ya biyo bayan tarin bayanan sirri ne da jami'an hukumar ta kwastam suka dade suna tattarawa a yankin. To koya masana tattalin arzikin Najeriya ke kallon wannan kame da hukumar ta kwastam ke yi da kuma ci gaban tattalin arzikin Najeriya, Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, masanin tattalin arziki da saka jari ne a Najeriya.
Kwastam a ko'ina a ƙasashe a duniya tana da taimakawa, suna da babbar rawa da muhimmanci akan tattalin arziki na ƙasa. Musamman zaka ga cewa kasan kowace ƙasa tattalin arzikin da ko ƙarfin arzikinta ana gwada shi ne akan kayayyakin da take sarrafawa na cikin gida take siyarwa. Kuma wannan sarrafa kayayyakin yana zuwa yana tattare da kuma taimaka ma 'yan ƙasa su samu aiki musamman a masana'antun da ke cikin gida. To anan ka ga ita hukumar kwastam musamman na yanzu da jami'an da waɗanda suke shugabancin ta yanzu suna namijin kokari wanda kowane lokaci suna kokarin su hana wannan fasakorin. Kuma wannan hana fasakorin zai taimaka mu tattalin arzikin ƙasa din kwarai da gaske ga wannan ta fannin samar da aikin yi da kuma inganta shi kanshi kudin harajin da gwamnatin ƙasan ke samu wanda da shi ne ake amfani ana ayyukan raya ƙasa.
Yanzu dai controller Muhammad Ali ya sha alwashin ci gaba da dakile duk wani harkar smoga na fitar da man fetur daga Najeriya zuwa ƙasashen waje. Har ila yau controller Muhammad Aliyu ya shaida mani cewa hukumar za ta ci gaba da kama duk wani kayan fasakori zuwa kasar waje ko shigo da shi Najeriya kamar yadda dokar gwamnatin Najeriya ta shimfiɗa na yaƙi da duk wasu masu neman yin zagon ƙasa ga tattalin arzikin Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Babangida Jibril. To daga Lagos yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger. Yan majalisan dokoki daga wasu kasashen Afirka sun fara gudanar da taro na kwanaki biyu a jamhuriyar ta Niger domin tattaunawa akan matsalar kwararar bakin haure zuwa Turai ta barauniyar hanya da zammar bullo da shawarwarin magance wannan matsalar da ke ci gaba da halaka matasan nahiyar. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tawagogin kasashe 17 daga Nafiyar Afirka da wakilan kungiyar kula da kaurar jama'a wato OEM ne ke halartar wannan muhawara da ke tantaunawa akan batutuwan da suka shafi matsalolin da ke ci gaba da zama mafarin kwararar matasan wannan nafiya zuwa kasashen yammaci cirani duk da irin hadarin da ke tattare da barauniyar hanyar da suke amfani da ita. Honorable Lahamma Asa shine shugaban kwamitin ƴan majalisa mai kula da sha'anin tsaro.
Yau waɗanda suke hita suna fuskantar matsaloli da yawa cikin desa. Akwai waɗanda suke mutuwa a iske gawoyin su, akwai waɗanda in sun ka etare wannan dejarkin namu za su fada teku can kuma jirgin ya nutse da su. Bayan an yi kwana biyu kwana uku ta amayo su ai ta cinta ɗaruruwa na gawaye. Su Turawa tunda ba su kamnan waɗannan bakin haure to ya kamata kenan adiba mina ne za a aima waɗannan samari masu son su tahi kasashen waje menene za a yi a cikin kasashen su don su zamna su sami aikin yi.
Bayanai sun yi nuni da cewa masu safarar mutane kan yi amfani da batun zuwa cirani domin yaudarar mutanen da ke kwaɗayin zuwa kasashen yammaci. Lamarin da ya sa 'yan majalisun fara tunanin samar da hanyoyin sassauci ga masu sha'awar zuwa cirani ta halartacciyar hanya a maimakon a rufe iyakoki ga 'yan Afirka. Ahmed Afa na halartar wannan taro daga Ghana.
The mafias in this game have a way of coercing people, luring people into getting into this business of migration.
Wata matsalar ta daban da batun ƴan cilani ke haddasawa a yau shine yadda waɗanda suka kai gaci ke dawowa gida da makamai. Lamarin da ke barazana ga sha'anin zaman lafiya dalili kenan da mahalarta wannan muhawara ke ganin bukatar shirya ayyukan wayar da kan matasa.
Tunda ba a bukatar su ya kamata kenan su tsaya gida su yi aiki dole ne su kuma waɗannan turawan tunda ba su so su zo gare su akwai hulɗa tsakanin mu ya kamata kenan su kawo taimako. Akwai bakin haure waɗanda za su tura za su komowa da bindigogi. Muna yaki da 'yan ta'adda kenan waɗannan mutanen su ma in suka zo da bindigogi su ma sun san 'yan ta'adda. Dole ne kenan mu bude idanu da ja doka akwai ta an ɗauki doka na cewa bakin haure waɗanda suke ba su cancanta ba waɗannan doka in an ka damke su wannan doka za a yi musu hukunci.
Shugaban majalisar dokokin kasar Gina Bisau da ke shugabancin kwamitin zartarwar haɗin kan majalisun kasashen Afirka Cipriano Kasama ya buƙaci kasashen Afirka su rattaba hannu akan yarjejeniyar inganta tsarin kai da kawon jama'a da kasashen duniya ke shirin cimmawa a yayin wani taron da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe a birnin Marrakesh.
Pourra contribuer à une meilleure application.
Sule Mamuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji cigaban koken da manoman tumatur a Najeriya suka yi akan yadda hukumar custom da takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan 10,000 a kakar noman tumaturi ta bana. Satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Muhammad Kuriyayi da sakataren kungiyar manoman tumatur da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta kasa baki daya ga ci gaban hirar tasu.
Ka ce kun yi asara kaman kula da kiyasin asara da kuka yi misali.
Yanzu misali kaman wannan shekara kawai da ta wuce mun rasa manoman tumatur na kasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan 10. Domin me mun zo mun noma tumatirin kaddara mun in dai zaka noma tumatiri ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai gaza naira 700,000 ba amma sai ka zo ka rika sayar da tumakon tumatiri da yake mai nauyin kilo 50 kana sayar da naira 300 a ƙarshe sai ka kashe naira 700,000 ka ka samu naira 50,000 a gonaka.
To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta bunƙasa harkokin tumatir, kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumominta da yin zagon ƙasa ga tsari.
Wannan kuwa kamar misali hukumar Costa, lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka, a rana aka ba su kofin wannan doka, amma sai suka kawo da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba bayan kwana 90, su kuma a dokar su a kaida su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana 90 ba za su yi ba. Haka muka yi ta yaki da su akan wannan abu. Na biyu ga hukumar NAFDAC, wata sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ci cuta ne, amma suka kawo da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsu ne suka kama suka ci wannan ba mai kyau bane. So kaga wannan abin bakin ciki ne.
In baka gari kaman da sanin gwamnatin da suke yin waɗannan abubuwan da kake magana tunda da sanin gwamnatin suke aiki ko amadadin da suke yin aikin.
To ko da suna aiki a madadin ta kin sa wannan dokar, ni bazan zargi gwamnati akan cewa ta san abin da ake ba, domin wannan gwamnati gowon sai da shigo take san a tabbin kasa noma.
To amma tunda ba kwa zargin gwamnati kun an karar da ita ga abin da ke faruwa,
kowancen wata mun rubuta takarda zuwa ofishin mataimakin shugaban kasa akan wannan abu
me biyo baya.
To har yanzu ba mu sami wani sakamako daga wajensa ba, amma muna sa rai dai an ce min an bayan an mana reply ana tabbatar da cewa za a yi wa wannan hukumomi magana. To amma hukumomi
za a yi musu ko kuma an yi musu,
to za a yi musu ai shi sami
yanzu kenan za a iya cewa gwamnati da sananta waɗannan hukumomi ke yin waɗannan abubuwa da kuke zargin ba na daidai bane tunda gashi ku kun faɗakar da gwamnati.
Eh to ayin dai muka da yanzu muka faɗi muka tuna mata akan cewa ga abin da muka ce mutukar ko ba a fadena ba, to sannan kuma za mu yarda da cewa da sananta ake wannan abu.
Wai shi wannan tsari da aka ce manufa ko policy na gwamnati da aka ce na bunƙasa tumatir, ku ne kuka kirkire shi kuka sayarwa gwamnati shi ta yarda da shi ko kuma ita gwamnatin ce ta kirkiro shi ta ce ga abin da ta sa gaba?
Sakamakon zaman da muka yi ne da mataimakin shugaban kasa da mu abin da muka buƙace shi ana shigo da tumatir kwata-kwata domin za mu yi noma tumatirin nan, sai aka tara dukkan mai ruwa da tsaki da ministoci da masu ba shugaban kasa shawara akan harkar kasuwanci da noma da hudda da kasashen duniya, suka ce ba zai yiwu a yi wannan ba an ba mu da wani abu da ake cewa proof of dumping, wai wanda za ka ji cewa in waccan kasa tana sayar da wannan kasa abu naira 10 amma ku ta zo tana sayar naira 5 domin a zo a tara shi a kasar ku a kare naku. To tunda ba mu da wannan suka ce ba za mu yi wannan ba, sai dai a sa waɗansu ɗan haraje-haraje, shi ne aka sa duk wanda ya shigo da tumatiri daga China zai biya dala 1,500 akan kowane tan guda, sannan ba zai samu canjin kudaden kasashen waje daga babban bankin kasa ba, sannan ba a yarda a shigo da shi ta bodoji ba kamar daga jamhuriyar Benin, sai dai ka shigo da shi ta cikin ruwa domin ta nan ne za a iya hana fasa ƙorinsa. To amma waɗannan abubuwan ne su kuma tun sannan muke tafama da su a sa waɗannan ɗin da suka yi dan yaƙi sawuwa.
Yanzu da ina da ina ake shigo da ta ina da ina ake shigo da wannan tumatir da
ai tumatirin nan babban mazaunarsa ita ce jamhuriyar Benin da ƙasar Ghana, domin a yanzu maganar nake maka
ta ruwan kenan ake shigo da shi ko
ta ƙasan suke shigo da shi, in suka ɗauko sai sauke shi a Ghana ko sauke shi a Cotonou a Benin, daga nan sai su rika shigo da shi ta mota. Na farko ba su biya haraji ba, ba su biya duta ba, ba su biya komai ba, haka suke shigo da shi su cika zaman riba.
Suwaye ne ke shigo da wannan tumatir?
Masu kamfanonin da suke mafi yawancin su a Lagos, wanda suke sahi a sachet abin din dan leda ko a gwangwani ko a binna haka ko a robobi.
Gashi da kuna cewa gwamnati bata sani ba yanzu kun an karar da ita kuma ma kuna da ku har yanzu bata ba ku ansa ba ta ce za ta dau mataki, yanzu idan aka da maimaita abinda ta yi a baya me zai faru?
Da farko kamar yadda na faɗa da muka wannan conference ai wannan taro da ku yan jaridu na faɗa, daga yau zuwa kwana 30 in dai dokar nan ba a sha ta ba, to za mu je mu zanga-zanga ta na bana zuwa ofishin hukumar Costa, za mu je ofishin NAFDAC, za kuma je majalisar dokoki ta ƙasa mu nuna musu hukunmu, sannan kuma za mu tafi da tumatir yadda yake riɓiya mu je mu zube musu a ƙofar su gani an suka ga zahiri mai wasa ta tausaya mana.
To madalla, mun gode Mahmud Ibrahim Kwari. Mako mai zuwa insha Allahu za mu yi kokarin tuntubar hukumar da abin ya shafa don jin ta bakin su akan wannan koke da manoman tumatir suka yi a kansu. Madalla a gaida Safinatu Sada Sudangi. Agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 11:24, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau cewa ta yi Hakika batun dabo da masu sharan titunan birnin jihar Bauchi da kewayen jihar a daidai lokacin da al'ummar suke bukatan aikin su wannan lamarin abin takeici ne matukar gaske da fatar gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin gwamna Abubakar zai ji wannan koke namu da dawo da martaban masu sharan titina domin tsabtace garuruwa da kuma samun ingantacciyar muhalli sako daga Alhaji Abbas Mai Trader bakin Celedi jihar Bauchi Nigeria wasika ta gaba kuwa ta hadin gwiwa ce daga Sani Umar na Liliya Makuku da Zainab Ma'ruf kasuwar gari Dirin Daji jihar Kebbi Nigeria suka ce salam VOA Hausa ku ba mu dama domin mai Allah ya wadai da wani hari da wasu ƴan ta'adda suka kai a madatsar ruwan garin Alau na Maiduguri Hakika wannan harin zai gurgunta jin dadin mutanen garin. Duba da wannan wuri shine kaso 70 dake samar da ruwan sha a garin. A ƙarshe muna kira ga gwamnatin jihar da ta gaggauta daukar matakan gyaran wannan madatsar domin ruwa abokin aiki da kuma ƙara tsaurara tsaro mai inganci a yankin. Sai mai wasika ta gaba yace ficewar tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau daga jam'iyyar PDP Samson bai zo mana da ban mamaki ba domin dama na san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya domin babu yadda za a yi wuta da ruwa su zauna gida daya dole sai wani ya kashe wani hakan kuma ya ƙara fito da irin mummunar manufar gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso a siyasance duk da cewar duk inda ya je so yake a ce shine mai jagoran al'ummar jam'iyyar sako daga Haruna Boda in Kaibo jihar Jigawa Nigeria mai wasika ta gaba kuwa ya zo ne da kokon masakin shi yace a madadin jama'ar masarautar Daura muna mika kokenmu ga gwamnatin jihar Katsina akan a taimaka muna da gidan rediyon FM dan zai taimaka wa al'ummar yankin mu wajen wayar da kansu daga cikin duhun da suke ciki sako daga Sada Sa'idu Daura
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To Rasha a yau Talata ta bi sahun kasar Iran da nuna goyen baya ga shirin da Syria ke yi da sake anshe iko a yankin Idlib da ƴan tawaye suka rike wanda shine babban tungar ƴan adawa a kasar. Mai magana da yawon fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Idlib ita ce matattarar ta'addanci kuma abubuwan da ke faruwa a ƙasar na daƙile ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin Syria a siyasance. Shawarar da wata kotu ta yanke a Myanmar na hukunta ƴan jarida Reuters sun ɗaurin shekaru 7 akan zargin sun karya dokar da ke da alaƙa da harkokin sirrin ƙasar. Wannan hukuncin ya fuskanci nuna ɓacin rai daga ciki da wajen ƙasar, inda masu suka suka bayyana matsayin a hari ne akan ƴancin ƴan jarida. Jiya Litinin wani alƙalin kotun yankin arewacin Yangon ya samu wallon da kesu da laifin karya dokar sirrin ƙasar, dokar da aka kafa tun ana kiran ƙasar da sunan Burma a lokacin mulkin mallakar Burtaniya.
To masu raro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan batun kuɗi dala biliyan 60 da ƙasar China ta ce za ta kashe wajen yin wasu ayyuka a ƙasashen Afirka. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sudangi da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.